أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، ولهم عذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله مدعوكي ليسر هدورم وأنا مريسي نتلاتة نشرين دبقي قوات رمضان الشكارة تدبو إلى دلي حدود 39 هجرة من زمن الله صلى الله عليه وسلم. wanda shine 12 ga watan 6 a shekara ta 2018 a lissafin miladiya. wanda kuma shine zamanmu na 27 a darussan karatun tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci na galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara taimako mu, ya ƙara mana ilimi, kuma ya ƙara ɗora mu akan tafarki madaidaici. Muna suratu Ali Imran aya ta 176 kamar da muka ji karatun ya gabata, 176 da 177. Kafin ci gaba da karatun, muna maraba da mai girma kwamishinan yaɗa labarai na jihar Jigawa da ya halarci wannan darasi namu a matsayin ya taɓa zuwa wannan lokacin. Ina jin bara har yake cewa dama shi ɗan wannan makarantar ne, har yanzu yana cikinta a wannan makarantar. kuma muna roƙon Allah Maɗaukaki da mu da shi, Allah ya ba mu gamdakatar wajen samun yardar Allah a duk abin da muke yi. Allah kuma ya ƙara taimakonsu a kan abin da suke na taimakon al'umma. Allah kuma ya ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen dukkan abin da zai zama mai alheri ga al'umma. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وأن سكي ققا وجنشقا كافرشي kada su ƙona maka rai, kada su tada maka hankali, kada ka damu, kada ya zama yana cikin abin da kake kwana da shi ka tashi zuciyarka ta baki, saboda suna gaggawar shiga kafirci. Nan rarra shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah madaukaki ya saba yin sa a wurare da yawa cikin alqur'ani: wa man kafara fala yahzunka kufru, duk wanda ya kafirce to kada kafircin sai ɓata maka rai, kada ka damu. Asali abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan damu tausayi ne na al'ummar, ba wai yana ɓata rai ne saboda an ga gazawarsa a wajen da'awa ba, amma tausayi cewa wannan al'ummar kamar da Allah maɗauki ya siffanta shi: bil mu'minina raufun rahim, to shi yasa ba abin da yake bata masa rai ya tayar masa hankali irin ya ga mutane ba akan hanya ba, saboda yana son kowa ya shiryu, kowa ya shiga kan hanya. Mun yi maganar hadisin Abu Huraira yake ambata cewa manzo Allah sun yana faɗin cewa al'umma ko annabawa, mu wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dangane da mutane kamar mutane ne da suke kama al'umma su tura su aljanna cikin sasari. Kuma a kama mutum da sasari a ji hashi tilasta ya shiga aljanna, wannan irin rahamar da take zuciyar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Da haka shi yasa dokokin addinin musulunci ba su taba zama wani abu da za a ce an kakabawa mutum ba, abu ne duka mai sauki. Na farko ta ɓangaren aƙidun, aƙidu ne da kowane hankali zai iya karba, babu wani abu na aƙidun musulunci da suka saba wa hankali ta yadda sai ka sha wahala kafin ka yadda, ai tai maka bayani ka ce wannan abun hankali ba zai karba ba. Musulunci ba haka yake ba, sauƙinsa wajen fahimta, sauƙinsa wajen aiki. To shi yasa kuma wajen da'awar ake son shi ma mai da'awar ya zama mai sauƙi wajen da'awarsa. In ya zama haka ne sai kaga Allah maɗauki ya sanya albarka a cikin abin da yake ambatawa. Idan komai ƙanƙantar abu zai dame shi ya tayar masa hankali, to sai kasa cin nasara, don abubuwa za su sa shi wanda ba ikhlasi ba ya aikata wani abu ko ya bar wani abu, zai jika tsoron mai mutane za su ce a kansa. Dukkan mutumin da yake tsoron mai mutane za su ce a kansa, to ba zai iya yin wani abu don Allah ba. Amma ka yi abinka don Allah, karka damu mai aka ce. Amma fa sharaɗin shi ne ya zama kai ɗin kana yin daidai, in daidai zai kake to karka damu da mai mutane suka ce. Karɓar su amfaninsu ne, ƙin karɓar cuta ce za ta same su, su ka jawo kansu. Don haka babu ta ɓangaren karɓar ko ƙin karɓar abinda kai mai wa'azi zai cuce ka. Ladanka yana nan madmun, madmun ma'ana an yi garantin ladanka, muddin akwai ikhlasi to ladanka yana nan Allah zai baka. Kaga ashe babu zancen ka tada hankali dan mai ba a karɓa ba, dan mai wane ya kafurta, dan mai wane ya ridda. Ka kwantar da hankalinka, Allah maɗaukaki haka ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa man kafara فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. أجل قليل مباس كوما كوما مباس لبارا أبن نسك أيكتا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وتعالى أبن ألم إكيقيا مسكين كده لنك يدي تفي يكعلي سبو دداموا دنداما دبقين شكي هركا جيد كساكا كشكين هلك. لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اجن اسفا شنو بقي شكي داموا يو كركا سا كانك cikin damuwa saboda mutane ba su karbi alheri ba, ba su musulunta ba, kai ka hangi ladanka kuma ka hangi cewa aikin Allah kake, kuma addinin nan na Allah ne, inda kai in ba kai zai ci gaba. In ka fahimci wannan zaka sauƙaƙe ma kanka damuwa, baka samu damuwar cuce-cuce, hawan jini da me ke sa ake son kullum mutum ya zama a nitse hankalinsa a kwance. Aikin ka faɗin gaskiya, an karɓa ka samu lada, ba a karɓa ba ka samu lada, za ka yi ladanka yana nan ko an karɓa ko ba a karɓa. A karɓar da rashin karɓar kuma amfanin waye? Amfanin mai karɓar ne, cutar kuma rashin amfani da kuma cuta ce ga wanda bai karɓa ba. Allah ya samu dace. Wannan dai shi ne abin da Allah ke gaya manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Yusari'una, lafazin sara'a ma'anarsa mubadara, gaggawa. To galibi kamar da Qur'ani aka a larabce an fi amfani da harafin jarra na ila in an kawo maganar musara'a, sara'a fi kaza wa sari'u ila maghfirati. To nan an yi amfani da fi, shi malamai suka tattaunawa me ake nufi, cewa shin za a yi fassara iri biyu ne a ce yusari'una fi bi ma'ana yusari'una ila, sai a biwa fi din ma'anar ila. Wasu kuma su ce a'a, yusari'una fi za a ba da wata kalma ne da take da ma'anar da za ta iya ɗaukar harafin jarra na fi, ma'ana yusari'una fi dukhuli fi ko yadkhuluna fi ko yaqauna fi tunda duk waɗannan harafin jarra na fi shi yafi dacewa da su to wasu malaman suka ce wannan ana kiran sa babun tadmini tadmini shine ka sa kai amfani da wani lafazi da ya kunshi wani lafazi din kamar yadda Allah madauki ke magana dangane da wannan suratul insan wannan yake cewa yashrabu biha bai sai ce yashrabu biha ibadullah ko ya aya take aynan yashrabu biha ibadullah asali a larabci akan ce ana amfani da yashrabu minha akau min maimakon bi amma sai aka yi amfani da bi a nan wurin to shi ne malamai suka ce shi ma wannan irin wannan ne tadminin ne yashrabu minha kaga ayi istibdalin harafin jarra ko kuma a kawo wani abun wasu malamai suka ce ma'ana yarwa minha yarwa shine koshi yarwa biha suna koshi da wannan ainin marmaran to in aka sa yarwa to ma'anar yarwa ta yi tabammunin ma'anar shurbi da kuma ma'anar yarwi ko yarwa Allah sa ku gane me ake nufi dan ka ce wane ya koshi ai bai koshi ba sai da ya sha wane ya koshi bai koshi ba sai da ya ci an fahimci abu da haka idan aka ce ainin yashrabu biha in ba a yi istibdalin harafin jarra ba sai a bar shi a matsayin biha din to amma sai a kawo tadminin ma'ana sai a ce ainin yarwa biha ibadullah kun ga ma'ana wani korama ce ko mabubbugan ruwa wadda ibadullahi yarwuna biha nan ce yarwa ana nufin ya koshi ka sha ruwa larabci faɗinsa yana da yawa in abinci ne aka ci ƙoshinsa shibu'u ake cewa in kuma ruwa ne ko abin sha aka sha rawa ake cewa rawa yarwa ba yarwi ba ba na riwaya ba ne yau to wannan kenan wannan dai asalin maganar larabci ne dangane da wannan matsaloli da malaman larabci suka yi magana a kan wannan ko me aka faɗa dai la'alla kai a siyaƙin baka buƙatar ma sai an shiga wannan kogin saboda ma'anar ta bayyana siyaƙi ne na larabci abinda ake nufi yusari'una fil kufri ko ka ce suna gaggawa zuwa kafirci ko kuma suna gaggawa wajen shiga kafirci to kowanne aka yi ne a ina aka yi ai shiga dai kafirci din to Allah madauki ya ce wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri waɗanda suke gaggawa wajen shiga kafirci kar su dame ka malamai sun tattauna anan me ake suwa ake nufi wasu su ce munafikai ake nufi wajen gaggawar su wajen su dadadawa kafiran makka a wancan zamani ko kuma su kafiran kansu gaggawar daga ya faɗa su ƙaryata ko kuma wasu malaman suka ce waɗanda suka yi ridda sun yi imani sannan suka yi ridda duk dai kowace ma'ana mafi ƙarfi shine a baiwa abin umumi yawwa ko ma wane ne in dai ya kafirta to kada kafircinka ai kafircinsa ya ɓata maka rai malamai suna cewa kamar da malaman ilimin suluki inda ake ce masufaye kamar da al-qushairi cikin bayanin da yake a irin wannan suna cewa kuma maganar wannan gaskiya ce cewa baƙin ciki a kan kafircin kafiri aikin da'a ne ka ji ɓacin rai wani bai shiru ba aikin da'a ne saboda me saboda ka damu da ashiriyun shi yasa ranka ya ɓaci to amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana shi wannan ne dan wata ma'anar daban ba za a hana shi ibada ba amma ana nuna masa cewa kada wannan din ya dakatar da shi wajen tabligi wajen isar da sako Allah ya kun gane wannan ma'anar dan haka kai ko kai yanzu mai wa'azi ne to kada karbar mutane ko kin karbar su ya zama yana da tasiri a kanka amma damuwa da hasra da nadama da bacin rai akan wani bai shiryu ba wannan zaka samu lada akai yawa in wani ya bata sai ka rika jin ina ma wannan nan ya shiryu ai fa san shirya kake masa an fahimci abu to wannan yana da bambanci ba shine wanda aka hana ba yayi tasiri wajen harkar ka ta da'awa kai ko ka bari wannan bakin ciki shine ba a so kar ka allaka abinda cewa to yanzu
kuma in daina ne saboda na ga mutane sun ki karba, to ka ga kuma wannan wani abu ne daban, ka shiga wani layi daban. Yawwa, dan haka karka damu da abinda ake faɗi a kanka a matsayinka na mai wa'azi, karka damu da an karba, karka damu da ba a karba ba. Za ka yi murna in an karba, za ka yi baƙin ciki in ba a karba ba, ko? To amma wannan ɗin da karɓar da rashin karɓar kar su yi maka tasiri wajen yi ko barin yi. Shi yin naka na da'awa wata ibada ce ta musamman, ka yi ta domin ka samu lada a wurin Ubangiji, sawa'un natija ta bayyana gare ka ko natija ba ta bayyana ba. Insha Allah an fahimta. Wannan ke tarbiyyar da Allah maɗauki ke wa manzansa sallallahu alaihi wasallama ke sai ce, innahum lan yadurru Allah shay'a, su ba za su cutar da Allah da komai ba. Mun yi wannan magana a baya ko? Magana cewa Allah maɗaukaki cuta ba ta isa gare shi. Ana yin adha ai idza innal ladina yu'dhuna Allah, kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa Allah maɗauki yana cewa yu'dhin ibn adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr, dan adam yana sukana ko yana isadda ko kuma yana kokarin sa cuta ko zagi gare ni, inji Allah. Yasubbu ad-dahra, yana zagin zamani, wa ana ad-dahr, ni ne zamani. To shi malamai suka ce lafazin iza'i ana faɗin sa ya zo a Qur'ani, gashi ya zo a sunna, amma yana da bambanci da cuta. In an ce cuta shine cutar ainihi ta samu jiki, yanzu misali zagi da kyamar abu, ka kyamaci abu ko ka zage shi, ai baya taɓa abin. Yawwa, amma in ka ɗau wuƙa ka cakawa abin fa ya taɓa, to wannan ɗau wuƙa ka cakawa abu shi ake ce ma cuta. Cuta ba ta samun Allah, amma suka da magana ai kafirai gashi nan suna yi, amma kuma wannan bai yi masa komai ba. Don haka cuta ad-darar baya riskar Allah maɗaukaki, ko da yana faɗar cewa ana faɗin kalmomi na iza'i gare shi ba tare da cewa iza'in shi ma yana isa gare shi ba. An fahimci abin? Allah maɗaukaki mun san ka'idar mu dangane da babin asma'i wa sifat, duk abin da Allah ya kore wa kansa, yanzu nan ya kore wa kansa me? Cuta ba ta samunsa. Babu wani abu da za ka yi ka cuci Allah, ka sa masa wani matsalar. Ita ce mun Hausar a takure take cutar kawai muke da ita, akwai wata kalmar daban banda cuta? Ka ga muna amfani da cuta a ce an cuce shi, mana an masa zamba cikin aminci ko an masa yaudara, an taɓa jikinsa, zalunci, ƙuntatawa, mene? Illa, duk larabcin ne kuke kawo, Hausa ake so kawo. To almuhim abinda ake so ka gane shi ne irin abinda ɗan adam zai maka, ko duka ko zagi ko abinda zai taɓa maka jiki. Ai, abin in ya taɓa jikinka to an samu abinda ake cewa mai abdur. In kuwa kyamata aka yi, kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa mala'iku suna cutuwa da warin tafannuwa da albasa, da haka wanda ya ci albasa ko tafannuwa kada ya zo masallaci, haka wannan suna cutuwa. Yawwa, duk abin da ɗan adam ke cutuwa da shi na ƙanshi ko wari, to mala'iku ma suna cutuwa da shi. Shi yasa ake son mutum ya zama mai tsafta da sa turare da ƙanshi, saboda suna cutuwa. Shi yasa aljanu kuma su ma ba sa son ƙanshi, sun fi son wari da ƙazanta su kuma. Dakan kana ƙazanta sai aljini ya zo kusa da kai, kana tsafta kana sa turare, aljini ba zai zo kusa da kai ba. Wannan dai yana cikin ɗabi'ar ɗan adam. To cuta ita ce abin da zai taɓa jikinka, ishi ko wancan iza'i ba zai taɓa jikinka ba ko da baka son sa. To iza'i ana faɗa wa Allah, amma cuta ba ta zuwa gare shi. Don haka su kafirai, kafircin su ba zai cutar da Allah ba. Babu wani abu da zai taɓa Ubangiji subhanahu wataala saboda kafiri ya kafirta, kamar yadda babu abin amfani da zai samu Ubangiji saboda mai da'a ya yi da'a. La tadurruhu mai ma'asiyatu man asa wa la tanfa'uhu ta'atu man ata, duk wanda ya da'a to amfanin gare shi yake ba ga Allah ba. Allah ya sa ku gane wannan. Wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisi kudusi, annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗauki yana faɗi cewa ya ku bayina innakum lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Kun ga wannan hadisi ne? Ya ku bayina ba ku isa ku amfanar da ni ba, ballantana. Wannan fa'un ta ballantana ce,
ma'ana ba ku isa ku amfanar da ni ba, fatan fa'uni ballantana ma ku amfanar da ni, da za ku haɗu gaba ɗaya awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kuma haka ya faɗi cewa da dukkaninku za ku haɗu ku zama ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma yadurru Allah tabaraka ta'ala shay'an. Kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cewa da za ku haɗu akan zuciyar mafi muni, mafi fajirci a cikinku, a ce wai fi kowa fajirci, a ce to duk duniya irin mutanen kenan, to ba Allah madauki wani abin ba zai cuce shi. Waye fi kowa salahi da kyan hali da tsayawa akan hanya, kamar mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to da duk al'ummar duniya za ta zama zuciyarsu irin ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, to Allah ba zai amfani da komai ba. Da kuma ɗayan kamar da na fara faɗa, a ce duk duniya zuciyar kowa za ta zama irin ta Iblis, shi ne dai mafi muni a cikin halitta ko, to a ce kowa irin Iblis ne, to babu cutar da za ta samu Allah. To idan ku haka ne, dan mai wa'azi hankalinsa zai tashi. Haka shi yasa ake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da karɓar da cutar da zagin duka da za a yi, kar su zama suna da tasiri wajen ka yi ko ka bari ko ka ci gaba ko ka dakata. Allah subhanahu wa ta'ala ya isar da wannan saƙo a zukatanmu. To sai ke cewa yuridu Allah Allah ya ja'ala lakum hazzan fil akhirati, abinda Allah ya ga dama ya faru shine kada ya sanya musu rabo a lahira. Haka ya ga dama, haka ya rubuta a kaddara, shine ma'anar irada anan. Karka fassara shi da abinda Allah yake so sai kai kuskure. Abinda Allah ya ga damar ya faru dangane da kafirai shine su mutu su je lahira ya zama ba su da rabo, domin duk kafiri ba shi da rabo a lahira, duk wanda ya mutu da kafirci. Shi yasa kuma kullun zancenmu aqidan nan, tauhidin nan a gyara shi, saboda tausayin al'umma ne in mutum ya mutu tare da shirka tare da shi, shirka ko ta tsafi ko ta mecece ko ta bautar gunki cultism da makamantan wannan, ba shi ba aljanna har abada, ba wani rabo ma da zai samu. Me ya rabon da ake samu a lahira banda aljanna? Akwai ambaton kirki, rabo ne ko ba rabo bane? Akwai shiga inuwar Allah ran da ba wata inuwa sai wannan, rabo ne shi ma? Akwai ceto, zaka samu ko ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ceton mala'iku, ko ceton waliyai salihan bayin Allah, ko mutanen kirki, ceton ƴaƴanka ma da ka haifa, da mutanen kirki dai daban-daban da Allah madauki zai ba su dama su yi ceto. Wannan rabo ne ko ba rabo bane? To duk wannan wanda yake da tauhidi shi kadai yake samu wannan. In mutum ya je ba shi da tauhidi, ya je da kafirci da shirka gaban Ubangiji, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, ko wazani ba za a auna aikinsa ba, wuta kawai zai shiga. A wuta akwai wani rabo? Babu rabo. To wannan shine ma'anar wannan zancen cewa duk wanda ya mutu da kafirci ba shi da rabo a lahira. Amma wanda ya mutu da tauhidi fa, ko an sa shi a wuta, to yana da wani rabo cewa za a fidda shi saboda tauhidinsa, za a dawo da shi ya shiga aljanna. Rabo ne ko ba rabo ba? Sannan da waɗancan abubuwa da muka ambata, ceto da sauransu. To abinda Allah ya ga damar ya faru ga kafirai shine wannan cewa ba za su samu rabo ba a lahira. Irada mun sha faɗa ne, ba buƙatar ma mu tsaya a kansa. Irada kauniya, shar'iyya, wannan wace ce? Kauniya ce. Yawwa, irada kauniya ita ce ma'anar irada ta halitta wadda suke da alaƙa da halitta. Irada shar'iyya kuma tana nufin mahabba da riba, so da yarda da Allah maɗauki ke wa mu. To nan ba ita bace, nan irada kauniya ce. Lahum wa lahum azabun azim, sannan suna da azaba babba babba. Azaba anan za ku ga an jeranta, akwai azabun muhim, azabun azim, azabun alim, duk an faɗe su a wannan siyaki. Muhim ta wulaƙanci, mai wulaƙantarwa. Azim kuma an duba girmanta. Kalmar azim ana amfani da ita fil khairi wa fil sharri, idan abu wato ko in ce fil mamduhi wa fil madmumi, ana amfani da azim don a nuna girman abu ta ɓangaren zamansa abin yabo. Yawwa, fawzan azima, in gani ai abin yabo ne fawzi, fawzan kai azima. Sannan kuma akwai wannan azabun, shi kuma me azim, kun ga wannan abin yabo ne, wannan kuma
abin nunanawa ne abin zabi. Don haka lafazin azama ana amfani da shi ta wannan. Alim ko da ma gefe ɗaya yake, kullum raɗaɗi ne ba alheri a cikinsa. Raɗaɗi ne. To kun ga an faɗi akwai wulaƙanci ga kafiri, akwai kuma raɗaɗi a irin azabar da za a yi masa, kuma azabarsa saboda kafirci ba ƙarama ba ce babba ce. Waɗannan abu duka hango su a cikin wannan siyaƙin da aka kawo. Allah maɗauki ya tsare mu daga azaba kowace iri ce ballantana a babba. Innal ladhina ishtaraw al-kufra bil imani lan yadhurru Allah shay'a. Lalle waɗanda suka sayi kafirci da imani, ay istabdalu al-imani bil kufr ko al-kufra bil imani, suka musanya imani da Allah ya basu. Wannan dalilin ko ce wannan ayar ita ce dalilin waɗanda suka ce waɗanda ake magana da su a wannan ayar ta ba su ne wanda suka ridda. Yawwa, amma ko da ba a ce masu ridda bane, kafiran kansu wannan abin zai gaskata a kansu, domin duk wanda ya kafirta to ai yana da damar yayi imanin ne ya sai da imanin ya ki karba ya karbi kafirci, ba wai sai da ya riga ya samu imani sannan ya ba da shi aka ba shi kafirci ba. Sai da abu ba wai sai ka sa akwai nan ko baka same shi ba, kana da ikon samunsa. Allah sa kun gane ma'anar magana. Yawwa, wanda ya kafirta Allah madauki ya nufe shi irada shar'iyya ya zama mumini, amma kuma shi ikhtara sai ya zabi an ya kuna kafiran. Zaben nan da yayi ya ki zabar imani sai ya zabi kafirci, yayi istibdali, domin wancan damar da aka bashi kamar ya same ta ne sai da ita sai ya dauki kafirci. An fahimci abu? Haka ko da ba wai wanda ya ridda ba shi ma yasduqu alaihi hadha al-lafz. Lalle waɗanda suke sai da kafirci da imani, ma'ana wanne suke da shi suka bayar aka ba su wanne? Suna da imani suka bayar aka ba su kafirci. To Allah ya ce lan yadurru Allah shay'a, ba za su cutar da Allah da komai ba. Laka a zamanin yanzu mutum ne, kada ka daga hankalinka ai kafirai sun fi yawa, ai kafirai sun fi tasiri, ai kafirai sun fi karfi a soja, ai kafirai sun fi karfi a tattalin arziki. Dole ka daina meka da madina cikin sunnar Allah. Akwai abin da mun sha faɗarsa kullum muna nanata, amma in munasabarsa ta dawo za mu sake nanatawa, cewa ba a taɓa samun zamanin da musulmi suka fi yawa ba a tarihin musulunci tun da Allah ya koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani lokacin ba a yi shi ba tun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a matsayin manzo. Kun ga shi ya fi kowa tsarki, ya fi kowa tsayuwa a hanya. To ba a samu lokacin da musulmi adadinsu ya fi na kafirai yawa ba. Ba a samu lokacin da musulmi tattalin arzikinsu da makaminsu ya fi na kafirai yawa ba. Har rinjayen da aka samu a kan kafirai manya-manya ba rinjaye ne da aka same shi sakamakon ƙarfin makamin ya fi ba, a ƙarfin ikon Allah ne, saboda imanin musulmin da suka tsaya a kan hanya sai rinjayen da musulmin a kan kafirai duk da ƙarfin makaminsu. An fahimci abu? Da haka kar mutum ya riƙa tada hankali ai muna cikin kaskanci ana cikin kaza, a'a, in an tsaya akan hanya, an tsaya akan gaskiya, an tsaya akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, wallahi mun fi kowa ƙarfi. Kuma Allah madaukaki dama yana jarrabar mu ne saboda raunin da mukai sako-sako da addini, shi yasa yake jarrabar mu. Amma kun ga ai musulunci ba shine ya ci baya ba, waye ci baya? Musulmi ne suke ci baya. Da haka aka kuskure ne ga waɗanda ba musulmi ba, da kuma waɗanda a musulmi da suka jahilci musulunci. In wani abu ya faru irin wannan, kaji ana sukan musulunci shine ya jawo ci baya, musulunci shine me yasa duk kasashen musulmi su ne in the third world, me yasa kaza da kaza, duk wannan zance ne ba a sa shi a mizani sosai ba. Ai akwai wasu kasashen musulmin su kuma ba a wannan gefen suke ba, sun ci gaba. Ko dole ko a ki ko a so suna cikin waɗanda ake sa su a cikin waɗanda suka ci gaba. Kowa san kasashe irin su Malaysia, ai kasashe ne ba na kafirai ba, kasashe ne na musulmi. Amma a ina ake sa su? Ba a cikin waɗanda suke ci baya suke ba. Kuma sannan kun ga ba musulunci ne ya sa sauran suka ci baya ba. Maganar ci gaba da ci baya, maganar mu ce za mu sake nana ta irin ta jiya, magana ce ta mu dage bi sababbin da ake don a ci gaba. A yi karatu, a yi kasuwanci, a dage, a daina lalaci, shi ke nan. Ba sai kun sa na koma wannan gefen ba irin tattaunawa da muka yi jiya. Yawwa, saƙon da ya isa insha Allah ta'ala. Amma maganar addini shi kuma Allah na rinjayar da masu addini in sun rike shi ko akan waɗanda suka fi su yawa ko akan waɗanda suka fi su makami. Wannan kuma hikima ce ta Allah don yin. Amma in mun koma da mu da kafiran sabo iri ɗaya a yi duk abubuwa iri ɗaya ba abin Allah, to ai kaga Allah ko ba zai ɗaga mu ba. Allah ka kun gane wannan mizani, wannan sanannen abu ne. Don haka babu zancen wata cuta ta samu addinin musulunci amma musulmi su suke shan wahala. In ko ana son a fita daga kaskanci, to sai a gyara a ɗauki matakin da za a fita daga cikinsa. Walakum azabun azim, Allah ya ce suna da alim kai, suna da azaba wadda take mai raɗaɗi, mai ƙuna, mai zafi, ba za su ji daɗinta ba. Allah ya tsare mu. Kana annabi sallallahu alaihi wasallam harisan alal khalqi, kuma karanta littafin tafsiri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai kwadayi ne akan halitta, kamar yadda ambata Allah mu kiyasa siffanta shi da bil mu'minina ra'ufur rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan, nan kuga ba a ce bil mu'minina ba, rahmatan lil alamin. Yawa, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga halitta baki daya, rahama ne ga mu'mini, rahama ne hatta ga kafirai, shi hana hatta a zalunci kafirai, shi ya hana a yi abin da ba daidai ba, kowa ka ba shi abin nan haƙƙinsa, kar a zalunci wannan, kar a zalunci wannan. Rahama ne ga dabbobi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga hatta titin cikin gari, hatta duk gari gaba ɗaya rahama ne. Zamantakewar al'umma duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne, saboda ya ilmantar da mu yadda zamu gyara kanmu, yadda zamu gyara zaman da muke, yadda zamu yi abin da zai kyautata rayuwarmu. Yin wannan kuma rahama ce ga kanmu baki ɗaya. Hatta dabba an hana ka kashe, tsuntsaye ruba ku ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu da su, har yake hana a tsoratar da su. Wata rana ya ga wasu sahabbai sun ɗauke ƴaƴan tsaki na wata dabba lokacin da wata tsuntsuwa ta tashi, sai ga ta dawo tana ta haki tana buga fikinta, hankalinta a tashe. Shi ne ce man fajja'a hadhihi an waladiha, wane ne wanda ya tsoratar da wannan daga ƴaƴanta? Yace ruddu laha waladaha, yace ku mayar masa ƴaƴanta. Tsuntsu, ku duba ku ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu da rayuwar su, to ballantana dan adam mai hankali, namijinka ko mace. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga al'umma baki ɗaya, mujtahidan fi hidayatihim, shi mai kokari ne wajen shiruwar al'umma. Wa kana yahzanu, ya kasance yana bata rai, yana damuwa, yana bakin ciki, idan lam yahtadu, mutane ba su shirya ba. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, sai Allah ya ce da shi, wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, waɗanda suke gaggawar aukawa cikin kafirci, kasu ɓata maka rai. Min shiddati ragbatihim fihi, wanda suke aukawa cikin kafirci saboda tsananin kwaɗayinsu ga kafirci. Wa hirsihim alaihi, da kuma kwaɗayin su same shi. Innahum lan yadurrullaha shay'a, su waɗannan ba za su cutar da Allah da komai ba. Fallahu nasiru dinihi, Allah shi ne mai taimakon addininsa. Mu'ayyidu rasulihi, shi mai taimakon mai ƙarfafar manzansa ne. Wa munaffidhu amrihi, kuma shi ne mai zartar da, ko munfidhu amrihi min dunihim, shi ne mai zartar da lamarinsa ba su ba. Fala tubalihim, da ka karka damu da su. Wala tahfil bihim, kada kuma ka kula da su. Shi ne tahfil, al-ihtifal, abinda ake nufi a shi ne i'tina'i. La ta'tani bihim, kada ka damu da su, ka himmatu da su. Innama yadurruna wa yas'auna fi darari anfusihim, suna cutar da kansu ne, kuma duk kokarin da suke yi to zai koma ne zuwa ga su cutar da kansu. Bi fawati al-iman fi dunya, babban abin da suka rasa wa kansu shine me? Sun rasa wa kansu imani. Yanzu duk fadan da wanda ba musulmi ba suke wa musulmi, ai ta sukan musulunci shine terrorism, shine kaza, shine kaza, shine kaza. A ƙarshe a ɗauka musulmi an ƙarar da su a duniya, a ɗauka haka. Allah ya alƙawarin hakan ba za ta faru ba, amma da za ta faru me aka yi? Babban abin da aka yi, su kafirin da suka yi hasara saboda sun rasa kofar rahamar da za ta shigar da su aljanna. Kun bai ji wani abu? Haka idan domin samun musulmi a duniya, kamar yadda samun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a cikin halitta baki ɗaya, samun musulmi rahama ce. Mai faɗin saƙon Allah, mai faɗin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai karantarwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk inda aka same shi rahama ake samu. In ko aka rasa shi, yanzu ko mai karantarwa ne a cikin al'umma, mai shiryar da al'umma, mai nuna musu halaye masu kyau irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga an ce an rasa, me ake samu? Ina ce sai a shiga fauda, sai a shiga tashin hankali da damuwa, yara ba tarbiya, a shiga shan kwaya, a shiga zinace-zinace, luwatsi, lalacewa, sata haura gidajen mutane, rashin da'a, saboda me? Saboda babu mai ilmantarwa. da haka duk al'ummar da ba ta da mai sa ta akan hanya ita ta yi hasara ba shine yayi hasara ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hasarar komai ba dangane da kafircin kafirai amma su ne suka yi hasara sun yi fawatin ko kuma sun yi tafwitin damar imani a nan duniya wa usulul azab al-alim fil ukhra alahira kuma sun samar wa kansu azaba wanda take mai radadi Allah ba shi da dangantaka ta jini da kowa alakar mu da shi shine mu bayinsa ne shi mahaliccinmu ne wajibi mu bauta masa ko dan mu gode masa ni'imar da ya mana wajibi mu bauta masa ballantana yana da aljanna yana da wuta ya sa doka ayi kaza a bar kaza kuma ya dora cin nasara da shiga aljanna akan bin wannan dokar don haka ashe kenan duk mutumin da yake son zaman sa lafiya a lahira to yabi wannan addini duk mutumin kuma da yake son lalacewa sa duniya da lahira to ya rabu da addini amma wannan ba zai cutar da addinin ko masu tallan addinin ba to don haka su suka jama kansu wannan min hawanihim ala Allah da kaskancin su da rashin kima da daraja ba su da kurjini a wurin Allah wa suqutihim min ainihi sun fadi a idan Allah ma'ana ba su da kima ba su da daraja wa iradatihi aw idan a idan sa da kuma iradar Allah wa iradatihi Allah ya ji'ala lahum nasiban fil akhirah da kuma ganin damar da yayi ma'ana ya ga damar cewa ba su da rabo a lahira ya riga ya rubuta wannan su suka zabar wa kansu wannan dai a babu iman da kaddara mun shazance an kar mu sai mun tsaya sawabuhu haka ne ko yawa akwai magana bace miƙe min sawabihi dan haka ma'ana wa iradatu Allah yaj'ala lahum hazzan fil akhirati sai ce min sawabihi daga sakamakon sa khadluhum tabar da su da kin taimakon su falam yuwaffiqu ma'ana sakamakon da zai ba su akan kafircin da suke a duniya shine zai basu ba taimako na ya yasa wuri yawa hakan yafi ya zo nunan ya sa min sawabihi daga farkon paragraph kamar wata jumla sabuwa ma'ana asalin zancen shine wa iradati Allah ya ji'ala lakum nasiban fil akhirati min thawabi yawa kada ya sanya musu rabo a lahira ya zama daga cikin sakamakon da za su samu ma'ana sakamakon da Allah zai ba su Allah ya kaddara ba za su yi imani ba don haka sakamakon da yake biyo masu imani a lahira su ba za su samu ba an fahimci abin don haka khazalahum sai ya tabar da su ma'ana bai shiryar da su ba falam yuwaffiqhum sai ya zama cewa bai dacar da su ba lima waffaqa ilayhi awliya'uhu bai dacar da su ga abin da ya dacar da waliyansa mu'minai zuwa gare shi ba wa man arada bihi khairan wanda kuma Allah ya so alheri da shi adlan minhu wannan duka haka ne ko a'a lima waffaqa ilayhi awliya'uhu wa man arada bihi khairan wannan maqufi ne akan awliya'uhu cewa bai ba su irin abin da ya baiwa waɗanda ya ba su taufiki daga cikin waliyansa da kuma duk wanda Allah ya so alheri da shi ba an gane wannan dan me yayi wannan yayi wannan ne adlan minhu kar wani ya ce me yasa Allah ya bacar da kafirai shin Allah yayi zalunci in mun ce komai kaddara ce to sai mun ko ba ne cikin babin imani da kaddara in an ce komai kaddara ne me yasa Allah ya sa kafiri ya kafirta mumini ya zama mumini amma kuma a ran lahira sai aka sa muminin a aljanna aka sa kafirin a wuta kuma gashi duk Allah ne ya zaɓan musu haka kun ban wannan tambayar akwai ta zukatan mutane da ya ko babu me amsarta an tambaye manzo Allah san irin wannan tintin ya bada amsa ku zo ku ji maganar hukuncin Allah da kaddararsa da ikonsa da sarautarsa da mulkinsa da zartar da abubuwa wannan wani abu ne nasa ba ruwanmu a ciki shi saboda shi ne sarki shi ne mai ƙarfi shi ne mai iko babu abin da ke gudana a wannan halittar tasa bai san da shi ba sani ya san da shi kuma ba zai faru ba sai da ganin damarsa domin in aka ce ga wani abu ya faru a cikin mulkinsa bai ga dama ba to an fi ƙarfinsa kenan don haka ko kafiri da ya kafirci ba saboda bin ƙarfin Allah ba ne Allah ya ga dama kafirin ya kafirci amma ba saboda Allah ya yarda da kafirci ba ya rubuta a lauhul mahfuz wani da wani da wani da wani, insha Allah da munan baki da insha Allah duk yan aljanna ne, wani da wani da wani da can kuma su kuma a ce yan wuta ne, duk Allah ya wannan hukunci. To da ya wannan hukunci, manzon sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai labari, wata rana da ya ba su labari sai sahabban su ma irin wannan tunanin sai shiga kansu sai suka ce, to ya rasulullah, in dai abin haka ne Allah ya riga ya gama hukuncinsa bayan nan nasa ne, ya zaɓo sai ya ce aljanna, ya zaɓo sai ya ce wuta, to in haka ne duk mu daina aiki mana, kowa ya zauna kawai ba sallah ba azumi ba zakka ba haji ba tauhidi, kawai kowa ya sharholi ya sai more tunda an riga an gama hukunci. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, a'a, i'malu, ku yi aiki, ma'anan ku yi aiki, ku yi da'a, ku yi sallah, ku yi azumi, ku bauta wa Allah, fa kullun, kowanne a cikinku, muyassarun lima khuliqa lahu, za a sauƙaƙe masa ne a bashi damar zaɓar abin da aka rubuta masa can dinnan. Kun gane ma'anar wannan zancen? Ma'ana za a bashi leave, dama ta yi abin da ya zaɓa, ma'ana za a bashi ƴancin ya zaɓa. To hukuncin shiga aljannar yana da alaƙa da zaɓen ne, ba rubutun ba. Kun gane wannan abin? Ma'ana ran da Allah Maɗauki zai tara mu gaba ɗaya ya mana hukunci, ba cewa zai yi ina rubutun nan da aka yi na sunaye ƴan aljanna sai a yi roll call, ko a ce ina wani ina wani ina wani, to aljanna ina wani ina wani ina wani, a ce wuta, to ba haka za a yi ba. Abin da za a yi shi ne, ina wani gashi me kai a duniya, me ka zaɓa ka yi, ya zaɓi imani, ko ya yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi sallah, ya yi azumi, ya yi kaza, ya yi kaza, ina ayyukan mala'iku sun rubuta, sai a kawo duk a karanta, sai a ce to shikenan ka yi abin da aka ce ka yi da muka aiko manzanni su gaya maka ka yi da'a. To akan wannan saƙon manzannin a kansa ake hukunci, ba akan rubutun Allah ba. Rubutun Allah sarautarsa ce, ikonsa ne, ba ruwanmu da shi. Wani shi ake ce ma ƙaddara. Amma shi wannan hukuncin ana mana ne akan abin da mu muka aikata. Kaga ko ashe kenan, in mutum ya aikata alheri, waye wa kansa shi? In mutum ya aikata sharri, shi ya zaɓi ya aikata sharri. Shi rubutun an ba mu labari ne don kawai mu san girman Allah da ikonsa. Shi yasa imani da ƙaddara shika mafi ne na me, na imani da rububiyar Allah. Mu gane sarautar Allah da girman Allah, cewa ya fi ƙarfin a ce ga wani ya zo ya yi abu a halittarsa shi kuma bai san da shi ba. Ina fata dai duk kuna gane wannan abu. Dole shi ne amsar, kuma a dunkule dai yadda hankalin mutum zai ɗauka. Akwai nasoshi da maganganun malamai da suka yi a cikin littafai, ba sai mun shiga cikinsu ba. To wannan abin da Allah ya yi adalci ne. Abin da ya kai mu zuwa ga wannan bayanin dama kenan, ko ga wani an halicce shi ya shiga wuta, ya kuma shiga wutar, amma kuma abin adalci ne. Me yasa ya zama adalci? Saboda shi ya zaɓi ya yi aikin ƴan wuta. An gane abin? Don haka tunda shi ya zaɓa, bayan ku Allah a iradarsa ta shari'a abin da ya so shi ne ya shiga aljanna, ya aikin kirki don ya shiga aljanna. Haka Allah ya so kowa. Amma kuma akwai ganin damarsa, ita ce wannan magana abin da ya shafi ƙaddara ɗin. Da aka ƙaddara ba ɗora maka aka yi tilas ka bi wannan ƙaddarar ba, a'a, kai ne ka zaɓi ka bi wannan abu. Kaga dangane da aikin bayi kenan fa, ba musiba ba. Dangane da musiba kowa Allah ne ke ɗora masa, dangane da rashin lafiya Allah ne ya ɗora, ba kai ka zaɓa ba. An bar shi wannan, amma aikin da za a yi maka hukuncin shiga aljanna, to kowa shi ya zaɓi nasa. Don haka Allah bai zalunci kowa ba. In mutum ka ga ya shiga wuta, to shi ya zaɓe shiga wuta. Haka kenan, ashe kana da damar tun yanzu ka gyara, ka canza, ka bi hanyar manzanni, ka hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka adlan minhu wa hikmatan, don adalcinsa da hikimarsa. Li ilmihi, saboda saninsa, wanda ya yi tun sakamakon rubutun da ya rubuta. An gane? Li ilmihi bi annahum ghayru zakina ala alhuda, cewa ba za su tsarka ko akan shari'a ba. Ya san ba za su bi shari'ar ba shi, don haka sai ya bar su, kuma su suka zaɓa, kuma aka bar su akan abin da suka zaɓa. An bar abin? Wala qabilin lirrashad, kuma ba za su karbi shari'a ba. Duk wa'azin duniya wani ba zai shiryu ba, wani kuma in an masa wa'azi yana dawowa. To dawowar da yanzu tambayar da namu, mutum yana kafiri, yana ta kafirci, yana ta kafirci, yana ta kafirci, la'alla sai dabda rasuwarsa. Aka yi wa'azi sai ya tuba sai ya zama musulmi. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Shikenan sai ya shiga aljanna. Shin a rubutun Allah can a cikin lauhil mahfuz da ya rubuta dama ina wannan mutumin zashi? Dama aljanna zashi. To amma mu ba mu sani ba, shi ma mutumin bai sani ba, amma menene ya gita mini rayuwarsa ta ƙarshe? Wannan canjin da ya yi wa'azi aka yi masa, wa'azin ya shiga ya yadda ya karɓa, ya canza rayuwarsa daga kafirci zuwa ashhadu an la ilaha illallah. Da bai haka ba, ya mutu a kafirci, to rayuwa za shi. Shi kuma wannan shi ma da ba zai saba ma dama hakan aka rubuta ba. Don haka dizzantan ‘ya’yan uwa, abinda shi yasa malamai suke cewa abinda ya shafi imani da kaddara ka bar wa Allah kayansa ba ruwanka a ciki. Labari ne don ka ga girman sarautarsa aka gaya maka, da ba a gaya mana imani da kaddara ba, kawai an haɗa mu da shari'a, ku yi kaza ku bar kaza, ku yi kaza ku bar kaza, din rikicin ila da bai taso maka ba ko? To amma shi ma ba rikici ba ne, bayani ne don ka ƙara ƙarfin imani ka ga girman Allah maɗaukaki, cewa kuma shi ne fa sarki mai iko, mai zartaccen iko, wanda babu wani mai zartarwa in ba shi ba. Allah sa ku mun fahimci abin insha Allah. To mu ƙarasa lokacin an baka sanarwa ko ba a baka ba da saura? Sai ce li fasadi akhlaqihim wa su'i qasdihim, saboda munin halinsu da mummunan nufinsu. Thumma akhbara, sannan sai Allah madauke ba da labari, annal ladina ikhtaru al-kufra 'ala al-iman, wadanda suka zabi kafirci suka fifita shi akan imani, wa radibu fihi, suka yi kwadayin kafirci, razbata man bazala ma yuhibbu min al-mal, irin kwadayin wanda ya bada abin da yake so na dukiya. Yanzu idan ka tashi sayan abu, duk abin da zaka saya ai sai kai lissafi, kai lissafi, kai lissafi, saboda kowa na san in nerorin nan su zauna a aljihunsu kasa fita. Lokacin zaka sai waya, misali yanzu duk hankalin mutane ya koma kan waya, in ka tashi saye a ce ta 5,000 ce, sai ka fara lissafi tukun, bayan 5,000 nan ina da wata ko ban da wata, kana son kuɗin amma zaka ɗauka ka bayar, saboda me? Saboda kana son wannan wayar da za a baka. To irin abin da kafirai suka yi kenan, suna da dama da iko da Allah ya ba su zabi imani, amma suka bada wannan abin da suke so din na imanin suka karbi kafirci. Shi yasa Allah ya bada abin ya kwatanta shi a matsayin saye, kamar sayan kafircin suka yi. Ga damar su imani sun rabu da ita, sun zabi kafirci. To masu wannan yace fi shira'i ma yuhibbu min as-sila'i, wajen sayan abin da mutum yake so na haja, abin da ake sayarwa, to sai Allah ya ce waɗannan masu wannan sifa, lan yadurrullaha shay'a, ba za su cutar da Allah da komai ba, bal dararu fi'lihim, cutar da aikin nasu ya kunsa, yaudu ala anfusihim, yana komawa ne ga kansu. Wali hadha qala, shi yasa Allah ya ce walahum azabun alim, suna da azaba, ma'ana sun cancanci azaba mai raɗaɗi. Wa kaifa yadurruna Allah shay'an, yaya ko za a yi dama a ce sun cutar da Allah wani abu? وهم قد زهدوا اشد الزهد في الايمان الحال هو سنقي ايماني سنقيامتي ايماني سنغوجي شي da sun imani Allah zai musu wannan azabar ba zai ba don haka ashe kenan duk wanda baya son a azabtar da shi tun a duniya ya dau wa'azin ya aikin kirki ya aikin kirki in ya aikin kirki to ba za a azabtar da shi ba waradibu fi waradibu kullar ragbati bil kufri bir rahman kuma suka yi kwadayin kafirci da mai rahama ma'ana suka kafirce wa Allah mai rahama duk matukar kwadayi shine kwadayinsu yanzu ka duba waɗanda ba su da ba musulmi ba irin gabar da suke wa musulunci wani lokaci suke mamaki mu irin abin da muke ji a zuciyarmu dangane da waɗanda ba musulmi ba ba ta kayya da su suke ji ba mu muna tausaya musu mu ne musu rahama muna son su zama musulmi in ma sun ki zama musulmi alal aqalla muna son su da alherin zaman lafiya da sauransu amma su sai kaga galibin wanda ba musulmi ba zafin zuciyarsa akan musulunci da musulmi yana wuce iyaka kuma duk ba wani abu ne yasa rashin sanin musulunci ne ana ba ku labarin mutumin da ya musulunta daga cikin waɗanda suka yi film din suka yi financing film din zagin manzon Allah inna sallallahu alaihi wasallam wanda nan ba ku labari mun haɗu da shi shekara 4 a Madina shi da kansa mutumin wannan Denmark daga cikin waɗanda suka yi financing wannan film din Allah maɗauki ya shiryar da shi kawai ya musulunta da kansa yake ba da labari a wani zama da aka yi da shi yake cewa wallahi da mun san musulunci da mu bi wannan abun ba, idan ba mu san musuluncin cewa haka yake ba, saboda surar da ake bamu a media ta menene musulunci kuma su waye musulmi shine ke haifar da irin wannan sakamako. Daga rashin adalcin media waɗanda ba musulmi ba yana cikin abin da ke ƙara irin waɗannan abubuwa. Yanzu ka duba ko a ƙasarmu a kafafen jaridu wanda galibinsu dama ba ruwansu ba na musulmi ba ne, ba su da aiki sai zagi 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 akan abubuwa da yawa, wanda wannan abun yakan ƙara angiza mabiyansu su kuma su tashi shirin da la'alla ma ku ba ku ba san ana yinsa ba, ku ba ma shirinsa kuke ba. To babban abu dai shi ne a koma a yi adalci, mu mu tsaya akan adalci, su ma kuma lalle ne a kira su zuwa ga adalci. Yawwa, amma zuciyar wanda ba musulmi ba tana da irin wannan targaɗan saboda rashin fahimtar menene musulunci kuma me musulunci yake karantarwa. Za ka samu wannan labarin sosai a gurin waɗanda suka musulunta bayan da su kafirai ne, za ka riƙa jin daɗin imani yadda ya canza musu rayuwa suka zama mutanen kirki. Mawaƙa nawa aka samu shi ne alherin musulunci, ka zo in ka zo layin mawaƙa musicians ka ga adadi dubbai ba ɗaruruwa ba da suka musulunta. Je mugun malaman coci-coci, malaman Yahudawa kawai a wata shida a Isra'ila, a wata shida adadin waɗanda suka musulunta Yahudawa mata kawai ya kai 100 da wani abu a wata shida a gari guda. Duk ta ina ake wannan ta midiyan da ake tsoro, amma yanzu ta hanyar midiyan wani kuma zai samu abin da zai kwantar masa da hankali shi, ashe ma haka Islam din yake, sai ta fi kawai musulunta. Kaka shi yasa ake son musulunci ya ƴan uwa musulmi musamman masu da'awa mu fahimci musuluncin nan na Allah ne zai gudanar da shi, zai ɗaukaka shi ko da kai ko ba kai, kai kai aikin ladanka da ɗabi'u masu kyau da halaye masu kyau sai ka samu rima irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. Mai sauri mu karasa wannan gefen, sai ce fallahu ghaniyun anhum, Allah mawadaci ne baya buƙatar su. Wa qad qayyada li dinihi min ibadihi al-abrar al-azkiya siwahum, Allah madaukaki ya tattaliwa addininsa daga cikin bayinsa na kirki tsarkaka wasu mutanen daban ba waɗannan ba, don haka ko mutum yayi ko bai yi ba akwai waɗanda za su yi. Wa a'adda lahu, Allah madaukaki ya tattala masa min manirtadahu linusratihi, daga cikin waɗanda Allah madaukaki ya yarda da su Allah ya tattalin su domin su taimaka wa addinin, ahlal basairi, ma'abuta basira. Yanzu duk inda ake neman mutane masu basira za ga akwai musulmi a ciki kuma suna taimakawa addinin musulunci da wannan basirar tasu da abinda Allah ya hore musu rubuce-rubuce. Sai ka ga kuma wannan shine rahamar da zaka samu, shine so in faɗaɗa zu cewa wani bambanci tsakanin musulunci da abinda ba musulunci ba, galibin mutanen da suke musulunta su bar addinansu su koma musulunci intellectuals ne ko masu ƙwaƙwalwa, waɗanda sai da suka yi karatu abin ya burge su suka ga gaskiya, suka ga wisdom, suka ga hikimomi, suka ga abubuwa, sai su ce ashhadu an la ilaha illallah. Amma galibin waɗanda suke barin musulunci fa su koma wani addini ko makwaɗaita ko wanda talauci ne yasa, ko kuma dama can bai fahimci addinin ba aka ruɗe shi da wani abu, ko wanda ya bi wata mata kuma haka bane, galibin abin zaka samu kenan ko wanda gaba ɗaya ma bai san komai ba a musulunci. In shi yasa za ka sai an musu training, an musu karatu daban kafin su koma ma shi kansa kiristancin ko wancan addinin su iya yinsa. Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara haskaka mana addinin musulunci a zukatanmu. Ahlal basairi wal uqul, ma'abuta basira da intelligence shine uqul hankula, zawil albabi masu hankali, min ar-rijali al-fuhuli, na daga mazaje masu ƙarfi, mazaje na gaske sune ake cewa fuhul. A cikin dabbobi fahal shine wanda ake karo da shi, mana wanda yake wa mata barbara a samu ƴaƴa shi ake cewa fahal. To a mazaje ma haka, namijin gaske kamar da malami yake cewa namiji namiji, eh kaga da bambanci da wanda ba namiji namiji ba. Yawwa, to irin waɗannan Allah madaukaki ya ajiye su domin su taimakawa addinin musulunci. Kisa addinin musulunci bai taba hasara ba saboda wani bai taimaka masa ba, ba a taba ba. Yawwa, shi yasa kowa yana yi ne don me? Don amfanin kansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kimsa mana tunani tsayi, dama mun kusa karewa. Yace qala Allahu ta'ala, Allah madaukaki yana cewa قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. كنجي كتي دسوف آمنوا به كوي إيماني دا ونن القرآن أو لا تؤمنوا به كو كدا كوي إيماني دشي. إن الذين أوتوا العلم
ku sani fa cewa waɗanda aka baiwa ilimi min qablihi gabanin zuwa wannan alqur'anin da manzansa idza yutla alaihim in aka karanta musu shi irin littafin zamanin su yakhilluna lil azqani sujjada suna sa wato habasu suna sanya fuskokin su a ƙasa suna sujjada ga Allah subhanahu wataala saboda to abin nan wato khushu'i ga abin da suka ji na ayoyin Allah don haka ko mutum yayi imani da alqur'ani ko kada yayi imani da shi Allah ya ajiye wasu mutanen suna nan sun yi imani da shi in Allah ya yi masa dangantakar ya koma cikin su kansa in bai koma ba su za su ci gaba shi kuma yana nan inda yake Allah san kala muke roko ya shirye da duk wanda bai shirye ba daga wani addini ko wani tafarkin zuwa addinin musulunci mu kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan musulunci musulunci gangariya musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsaftatacce mai aqidu gare na qur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama babu canfi babu gurbace gurbace babu wasu abubuwa da za su toshe kwakwalwar mutum Allah subhanahu wataala ya kara arzuta mu da imani wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.